الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاتكوس قوتا رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبود دريهدو بثلاثين دهدو كما أشرن دبقي قوتا بقي نشكرا دبوبيو دبوما شاؤكو na miladiya zamu tashi aya ta 188 a cikin suratul a'raf a karatun mu na tafsirin alqur'ani a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alfurqan zamu fara da tambayoyi kamar yanda koyaushe muke yi wannan yace ni dai na kasance na yi azumi har sai da aka zo iftar an kira sallah kenan sai na dauki buta domin nayi alwala ina shiga ban daki sai jinin al'ada ya zo min yaya azumi na yake ina kokonto dan kiran sallar ba ni naji ba ce min aka yi an kira sallah to yayin akwai ka'ida na shari'ar musulunci cewa al yaqini la yuzalu bishak kina da yaqinin dahara saboda haka kuma kina da yakinin cewa azumi kike ba za ki tashi akan hukuncin cewa tsarkinki ya karye ba sai da wani yakinin ba da shakka ba saboda haka kina shakka cewa shin ganinki na al'ada kafin faduwar rana ne ko bayan faduwar rana to dan haka a nan wajen yakini shine kan cewa kina azumi a shakka kike yi akan cewar azminki ya kare da fitar jinin al'ada dan haka azminki yana nan sai dai al-ihtiyat saboda akwai kuma wata ka'idar a mazhabar Imam Malik shine kan cewa al-zimmatu la tabra'u illa bil yaqin wato nauyi da Allah ya dora wa mutum ba za ka sauke shi ba sai da yaqini saboda haka wannan ta babu ihtiyat dan ce miki wato ki rama wannan azumin saboda kina da shakkar cewa akwai yiwuwar jinin ya zubo miki ne kafin a faduwar rana kafin kiran sallah kafin faduwar rana saboda haka ki ihtiyati wato ki tsantsaye ni wajen ibada ki rama wannan rana ta azumi amma an aka bi a fil haqiqa akwai zahirin da yake akwai abin da yake karfafa cewar azminki bai kare ba yana nan tunda kina da yaqini akan cewa azumi kike yi shakka ce kike yi akan cewar jini ya zo miki kafin faduwar rana ko rashin faduwar rana eh da an kira sai da aka zo iftar an kira sallah kenan sai na dauki buta domin nayi alwala ina shiga ban daki sai jinin al'ada ya zo mu ko lokacin da ya zo miki ko ku sai kika ga alamar sai lokacin da ya zo miki shikenan an riga an kira sallah lokacin faduwa lokacin yaya azumi na yake ina kokonto don kiran sallar ba ni naji ba ce min aka yi an kira sallah saboda haka tunda an gaya miki an kira sallah saboda haka tabbas kin riga kin gama azumi kuma sai da kika shiga ban daki sannan kika ga jinin dan haka kada ki shakka wannan shakkar waswasi ne shedan yake sa miki amma da kamar a ce kin wato an kira sallah kenan wato rana ta fadi sai kika kin shiga ban daki sai kika ga jini baki sani ba ya zo miki kafin kiran sallah ne ko bayan kiran sallah ne kina shakka akan lokacin da ya zo miki to shine za a iya kawo wannan ka'ida ta ihti ya yi cewa wato azimmatu la tabra'u illa bil yaqin saboda haka yanzu dai zaki hukunci da cewa kina da azumi ba zaki rama azumin wannan rana ba wallahi ta'ala a'lam dangane da addu'a bayan tahiyya mutum zai iya yin kala biyu ko fiye da haka ko dai sai guda ɗaya kawai a lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi thumma liyaqtar min ad-du'a'i a'jabahu sannan ya zaba abin da yake shine mafi abin da yafi kayatarwa a gare shi abin da yafi so na addu'a yi kaga ba kayyade masa ba akwai a cikin mun san cewa daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi akwai isti'aza Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri wa min adhabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal zuwa karshe dai kuma Imam al-Bukhari sai ya tabwibi wajen addu'a kafin sallama da hadisin sayyidina Abubakar da yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a da zai yi a cikin sallah ya koya masa da Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. To kaga zahirin wannan tabwibin na Bukhari ya nuna nan ma bigiran addu'a ne kuma za a iya jami'i, kuma itlaqin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki babu kaidi, saboda haka kada ka kayyade kai addu'a ɗaya ko biyu, sai dai in kana limanci ka lura da na bayanka, kada ka je kai ta addu'o'i mutane kuma suna so kai sallama, akwai mabukaci, akwai mara lafiya, akwai mai larura, kai kuma ka tsaya kana ta jira addu'o'i, wannan bai dace da fiqhul limanci ba. Kamar yadda yan aljanna za su ga Allah yayi magana da su, to su ma yan wuta za su ganshi. Gashi Allah ya ce innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, su ane musu hijabi, ana tsare, ana shamakance su daga ganin Allah. Ba za su gani, ba za su ga Allah ba, ba za su ga Allah ba ganin da yan aljanna suke yi. Wannan karama ce wadda ta fi shiga aljanna. Ta ya za a yi dan wuta ya samu abin da yake ya fi ma shiga aljanna? Kalla, an ce in mutum yana da mata suka yi zama lafiya, suka bi Allah, suka shaku, sai miji ya mutu, sai ta sake aure kuma suka shaku da miji na biyu, to in suka shiga aljanna matarwa za ta zama na farko ko na biyu? To abinda ya shahara daga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam, an ruwato wannan daga Abu Darda, shine mace za ta zamanto tana zamantowa ma in Allah ya mata arziki ta shiga aljanna ita da mijinta, za ta zamanto ga mijinta na ƙarshe da ta mutu tare da shi. Shi yasa Abu Darda yayin da ya zo rasuwa, matarsa ta ce ni dai ina wanda ake ce mata Ummu Darda al-Kubra faqiha, wanda Imam al-Bukhari yake cewa wa kanat Ummu Darda wa kanat tusalli kama yusalli ar-rijal wa kanat faqiha, ta kasance tana sallah kamar yanda maza suke sallah, kuma faqiha ce, malama ce, masanin fiqh. Lokacin da mijinta Abu Darda ya zo mutuwa, tace ita dai tana so in Allah ya sa su cin shiga aljanna ta zamanto matarsa a aljanna, sai ce mata to kada ki aure bayana, domin mace tana zamantowa matar mijin da ta mutu tare da shi ne a cikin aljanna. Saboda haka sai ta tsaya bata aure ba, kuma da sauran jini a jikinta, ba wai ta tsufa bane. Sai bayan rasuwar Abu Darda, kun san Abu Darda a Sham ya rayu, a ƙarshen rayuwarsa a Syria, a Damascus ya rayu. Muawiya shine Amirul Mu'minin radiyallahu anhu, shi ma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya tura ma Ummu Darda yana so ya aure ta. Sai tace ai ta yi alƙawari da Abu Darda cewa tana fata ta zamanto masarta a aljanna, ba za ta sake aure ba. Sai Muawiya ya tura mata ce to a ce mata ta yawaita azumi, saboda ma'ana tana da sauran kuruciya tare da ita, ta yawaita azumi don ya karya mata sha'awa. To wannan ya nuna cewar kenan mace za ta auri mijinta na biyu ne, amma wannan Allahu a'alam, domin ta yiwu Allah a cikin karamcinsa idan na farkon ya fi muƙami a aljanna bisa na biyun, ita kuma muƙaminta ya fi na muƙamin na farkon ai na biyun, saboda ta sha tarbiya a halin na farkon, tana sallar dare da yawan sauka alƙur'ani, saboda haka muƙaminta ya fi na biyun. La'alla sai Allah ya tura ta ga na farkon, Allahu a'alam. Amma zahirin riwayar Abu Darda da ya ruwaito shi, kuma ya dangana, wannan yana daga cikin abin da ake bashi al-marfu'u hukman, cewa mace tana ga mijinta wanda ta mutu tare da shi ne. Wallahu ta'ala a'lam. Za mu tashi aya ta 188.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما
Allah ta'ala yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darra, ce ne ya rasulullah ni bana mallaka ma kaina wani amfani ko wata cuta, illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so, wato ya bani iko kan na mallake shi na amfani ko cuta gare ni. Walau kuntu a'lamul ghaiba, da a ce ni na da ni na kasance ina sanin gaibu, lastakfartu min alkhair, da na yawaita da abun alkhairi, wama massani yasu, da kuma wani abu mumuna da mumuna bai tabe ni ba, da wani abu mumuna bai same ni ba. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ni ban zamanto ba face mai gargadi mai kuma bishara ga mutane waɗanda suke masu yin imani da Allah. Wato kamar yadda Allah wannan ayar tana kore ma Annabi sallallahu alaihi wasallam rabo a cikin wato abin da yake daga cikin hususiyar uluhiyya ne, hususiyar Allah ne, shine iko akan cutarwa da iko akan amfanarwa. Wannan yana ɗaya daga cikin sifar rabu. Ar-rabbu shine wanda yake da iko akan cuta ko amfanarwa. Allah ta'ala ya ce qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, yace kuna riƙa Allah madaukakin sarki yace wane ne ubangijin sammai da ƙasa, kace Allah ne, to kuna roƙon waɗansu majibin talamari wanda ba sa mallaka, ba su da iko wato na amfani ko cuta ga kawukansu, mai ikon amfani ko cutarwa shine Allah. To kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da yace akan masu tambayar sa'ar alkiyama, cewa ilimin a wajen Allah yake, wato ba shi da wannan ilimin, ya kore ma kansa wannan ya tabbatar da shi ga Allah. To haka zalika ya kore ma kansa iko akan ya amfani kansa ko ya cutar da kansa, wannan na Allah ne. To sannan domin wannan dan ya nuna cewar shi matsayin annabci daban yake da matsayin wato allanci, matsayin sifar wanda ake bauta ma daban yake da wanda yake shi manzo ne, bawa ne. Saboda haka Allah madaukakin sarki yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu shi wannan ba nasa bane. Kuma misali shine ai da yana da iko akan amfana akan ya amfani kansa ko ya cutar da kansa, da alkhairin sa ya yawaita. Domin wannan an ruwaito malaman waɗansu daga cikin Imam al-Baghawi a tafsirin sa ya ruwaito cewa mushrikai sun ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, me yasa in dai ka ce kai annabi ne, labari yana zuwa maka daga sama a gaya maka lokacin da farashi zai sauka, sai ka je sai ka hakura, ba za ka sai abubuwa ba sai farashi ya sauka, sai ka sassaya don in ya tashi ka sayar ka samu riba. Me yasa in kai annabi ne ba za a labari yana zuwa maka daga sama, ba za ka san wani bangare ne a cikin ƙasa idan an yi shuka zai fitar da amfanin gona mai yawa ba, wani ne kuma ba zai fitar da amfanin gona ba, sai ka je mutane suna ta shuka a ko'ina kana kallon su sai ba su gane ba ga wajen da zai fito nan, sai ka je kai nan wajen. In kai annabi ne, me yasa baka zamanto haka ba? To Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kace a'a, ni ban ba ni da ikon wannan, sai abinda Allah ya bani, sai abinda Allah ya so ya bani iko a kansa na amfanin ko na cutarwa, wato na kawo amfanin ko na gusar da cuta. Wato idan ba ni da iko da shi a kan kaina, yaushe kuma nake da shi a kan wani? To sai Allah ya ta'ala ya ce in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, wato wannan kamar jawabi ne da ya zo akan tambayar da za ta ɗarsu a cikin zukatan mutane. Sai to a'a, to idan kai baka san sa'ar alkiyama ba, ka ce Allah ne ya sani, kuma baka da ikon ka cuce ka kawo mana amfani ko ka kawo mana da cuta, to menene kai kenan? Sai Allah ya ce, ka ce musu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun, ban zamanto ba sai mai gargadi mai ba da bishara ga mutane masu imani. Wato shine wannan wazifar manzo, mai gargadi da mai bishara ga masu imani. Gargadin da yake yi ga waye nan aya ta yi shiru, wato wannan liqaumin yu'minun dinnan Annabi sallallahu alaihi wasallam gargadinsa ga kafirai ne kawai, amma bishararsa ga muminai kawai, ko ko da gargadin da bishara duk ga muminai ne. wannan ya daga cikin wato gwaninta ta alqur'ani domin duk zaka iya daukan kowanne daga cikin wannan ma'ana alqur'ani ya tabbatar da cewa gargadin sa liyundira man kana hayyan mai gargadi ga waɗanda suke masu rai sune mu'minai kuma a wata ayar wato alqur'ani yana gargadi ne ga masu tsoron Allah innama tundiru man yakhshaha ta wannan ni ayat suratul nazi'at nake so innama tundiru man yakhshaha yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha yawa je ta bata zauna daidai ba innama anta mundhiru man yakhshaha kai ne gargadi ne ga wanda yake tsoranta mai gargadi ne ga wanda yake tsoron sa'ar kiyama mumini kenan saboda haka gargadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mumini ne ko ba haka ba saboda haka litundhira innama anta nadhir innama in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ga wannan ayar innama anta mundhiru man yakhshaha wato kamar Allah ta'ala ya ce in ana illa nadhirun liqaumin yu'minun bashirun liqaumin yu'minun sai akai ikhtisari ya zamanto an yi abin da ake cewa tanazu'i wato nadhirun wa bashirun duk suka raba liqaumin yu'minun tare idan kuma ka dauki sauran ayoyi da Allah ta'ala yake cewa لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وجن صفه القران وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وجن لتاف واتكن سوره الاحقاف ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين وان لتاف ني واتو ده حرشه لاربشي domin ya gargadi ga waɗanda suke azzalumai ya gargadi ga waɗanda suke azzalumai sune mushrikai wa bushra kuma ya albishir ga masu ihsani to a wannan sai a ce innama in ana illa nadhirun sai ba a faɗi mai gargadi ga suwa ba saboda ba a san ambatan kafiran kamar wato ka san gargadin da yake yi ga kafirai ne amma wajen wa bashirun mai bishara sai aka ambace su liqaumin yu'minun ga mutane wanda suke masu imani saboda haka wannan ayar tana da dukkan ma'anonin tana da ma'anar an yi tanazu'in liqaumin yu'minun tsakanin nadhirun wa bashir kuma tana da ma'anar bashirun liqaumin yu'minun wato sifa yara sai da bashirun amma nadhirun an rataya shi da abinda ba a ambace shi ba shine wato kafirai wato annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne ga kafirai mai bishara ga mu'minai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne ga mu'minai mai bishara ne ga mu'minai dubbiyun haka yake kun ga wannan gwaninta ce ta alqur'ani wanda yake da larabci za aka fada aka ce in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun sai kai ta tunani to bashirun ne kawai liqaumin yu'minun amma ba nadhirun ba ko ko nadhirun ne wa bashirun liqaumin yu'minun to dubbiyun ne duk fuskar biyu din ne kuma wannan gwaninta ce ta alqur'ani wato shi yasa masana larabci wanda suka san larabci idan suna karanta in suka duba irin waɗannan abubuwan na alqur'ani sai hankalinsu ya buga su ga wato ba su taba ganin magana wanda ta isa matuƙa wajen balaga ba irin magana alqur'ani kuma haka yake ga wanda suka san harshe na'am
wallahi فلما أقبلت دعوى الله
هو الذي خلقكم من نفس شي الله wanda Allah wanda yake shine kada yake da ikon ya bani ikon abinda zai kawo mun amfani ko abinda zai kawar mun da cuta shi Allah shine wanda ya halice ku min nafsin wahida daga rai wanda take guda daya mace da daga rai wanda take guda daya shine uba waja ala min ha zawjaha ya sanya ma wannan rai wato abokiyar zamanta minha daga jinsinta wato ba wato mace wanda take daga jinsin bani adam ba daga jinsin aljanu ba ko dabbobi liyaskuna ilaiha domin ya nutsu a cikin ta ya nutsu tare da ita ya nutsu wato a cikin zama tare da ita falamma tabashaha yayin da ya rufe ta wato yayin da ya sadu da ita hamalat hamlan khafifa sai ta dauki ciki wanda yake mara nauyi famarrat bihi ta shude tare da shi wato bata san ma tana dauke da wani abu na nauyi ba a cikin ta falamma asqalat yayin da tayi nauyi ja'al da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah su biyu da uban da uwar suka roki Allah ubangijin su la in ataitana salihan wallahi ya Allah idan dai ka bamu salihi in ka bamu na kwarai da na kwarai lanakunanna minash shakirin zamu zamanto wallahi daga cikin masu godiya falamma atahuma saliha yayin da Allah ya basu wanda yake da na kwarai ingantacce lafiyayye ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya mashi Allah wato ababan tarayya suna tarayya da Allah a cikin abin da Allah ya ba su fata'ala Allahu amma yushrikun to Allah ya daukaka gabarin abin da suke shirka da shi wannan ishara ne ga halin mushrikai cewa tare da ni'imar da Allah ta'ala ya musu shine ya halice su daga rai guda daya uba da uwa kowa ya san haka Allah yake halittarsa daga uba da uwa daga ran guda daga uba guda ɗaya rai guda ɗaya wanda daga cikin daga jinsin wannan ran ya sanya masa mace wanda take abokiyar zama Allah bai sanya mana mata abokan zaman mu wato su zamanto daga ba jinsin mu ba duk yanda duk kafircin kafiri da zai ki aure ya dauki kare ko ya dauki mage ita ce abokiyar zaman sa yana jin daɗi zama da ita da in har ta mutu za a je ana masa za a je ana zaman makoki a gare shi ba zai samu nutsuwa da ita kamar yadda zai samu nutsuwa da mace ba kasan turawa suna haka su dauki kare ko su dauki mage suna tafiya tare da ita su kwana tare su tashi tare su tafi ko ina tare su zamanto wato kamar sahibin su kenan to ba zai taba zamantowa abokin sakan ba Allah ya ce waja ala minha daga jinsinta kuma daga wannan ne malamai suka ce ba namiji baya wato mutum baya auren aljan saboda aljan ba jinsin mutum bane ba za a samu sukuni a cikin wannan ba sukun din da Allah ya bayar nutsuwar zuci ba za ka samu tsakanin aljani da mace a mutum ba ko tsakanin mutum namiji da aljana babu wannan nutsuwar to Allah madaukakin sarki yace shine yayi wannan ni'ima domin da Allah madaukakin sarki ya so da sai ya halicci mutane ba ta wannan hanyar ba amma da Allah ya sanya musu wato ya san da Allah ya yi nufin cewar ya sanya hayayyafan ɗan adam ta wannan tsarin ne sai Allah madaukakin sarki ya rakaba ma mutum sha'awar ya rakaba ma namiji sha'awar mace ya sanya ma mace sha'awar namiji yau da idan a ce abinda zai kai ya zuwa ga haihuwa sai an sha bakar wahala ake yi da sai mutum ya auna tukuna anya ko zan yi haihuwa nan anya kuwa ayi anya ko na samu dan nan amma saboda an rataya shi da abinda kake sha'awa ne kana sha'awar mace tana sha'awar namiji yana sha'awar mace tana sha'awar namiji a cikin wannan sha'awar sai Allah ya fitar da rabo wanda za a rinka samun tanasuli ana hayayyafa saboda haka sai ya sanya yanda ake wannan abu ne wanda yake ya rakaba shi ya hawa ya gina shi a cikin asalin ɗabi'ar ɗan adam to Allah a cikin hikimarsa da yayi wannan akwai ni'ima kuma a cikin wannan saboda ya sanya maka abinda yake zai zamanto amfani a gare ka da kuma abinda zai zamanto wato karfafawa na halitta da Allah ta'ala yake na hanyar yawaita halitta ya sanya shi abu ne wanda yake rai yana so to wannan ni'ima ce ta Allah jalla wa ala to Allah ya ce yayin da Allah ya faɗi yanda ni'imar nan tafi ta haihuwa take zuwa da matakai da ake ɗauka na samun mutum na farko dai daga saduwar wato namiji da mace uba da uwa sannan sai ayi juna biyu ayi ciki cikin nan yana farawa mai wato mara nauyi khafif shine yace hamlan khafifa ciki wanda yake mara nauyi famarrat bihi ay lam tubali bihi bata ma damu da shi ba bata san ma wani abu ya shiga jikinta tunda babu wata alama yayin da ake daukan ciki in banda yanzu da zamani ya nuna ma za a je ayi irin daukan hoto sai a nuna kanta to kaga ga alama ne ana cewa ga alama nan kai kana kallo kana ganin dundu wato wani baki kai baka san me ba an dai ga maka cewa wannan shine kuma ka yarda kai imani bayan ba gani babu wata alama da kai za ka gani wanda suke da ilimin su ne za su gane wannan alamar amma kai an ga maka kai taqlidi yana daga cikin wannan rashin sanin da rashin ma baka san ma abin ma ya riga ya faru ba to har sai tukuna da cikin yayi nauyi falamma athqalat ay tazamantu thaqil ana cewa athqalatil mar'a wato idan ta zamanto mai nauyi yayin da tayi nauyi ciki yayi nauyi aka tabbatar kan cewa wannan halitta ce yana motsi a nan wajen a nuna a ce zo ka gani ga yanda yake bugun cikin ta can aka san to sai kuma duk hankalin su ya koma to me za a samu lafiyayye ne yana da shan inna ba shi da shan inna zai fito da cikakkiyar halitta ba zai fito da cikakkiyar halitta ba bari za a yi yaya za a yi duk hankalin su ya tashi to a lokacin da sai su fuskanci Allah da addu'a Allah ka sauke ta lafiya Allah ka ba mu lafiyayye Allah ka ba mu wanda kada ya zama sikila kada ya zama kaza duk an san cewa babu mai yin wannan in ba Allah ba sai a fuskanci Allah to har sai tukuna yayin da ta haife shi to bayan ta haife shi suka ga ya zama to lafiyayye to sai kuma a manta da cewa dafa Allah kadai ake ta roko to yanzu kuma sai ka ga wato mushrikai suna shirka sai a kira shi Abdul Manaf ko a kira shi Abdul Yalayl a ce bawan wani ne ba Allah ba a danganta shi zuwa ga gunki daga cikin gumaka shine ji alalahu shuraka a fi ma atahum sai sama Allah wato abin tarayya a cikin wannan ko kuma a ce ai wanda yasa aka haihu daidai wato inna ce saboda haka dole a je yayin da ta haifa dole a je ai ma inna kaza ai mata kaza ko a sai wani turare wanda za a je a kai mata da makamantan wannan shine tarayya da Allah a cikin wannan sawa'un na addinin yan bori ko addinin masu bautar gumaka to Allah madaukakin sarki shine yace fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya girma ya daukaka gabarin abinda suke yin shirka wadansu suna cikin wannan tafsirin wannan ayar suka ruwaito wadansu asa kan cewa wannan ishara ne ga annabi Adam cewa an Allah wato wannan nafsin wahida dinnan rai guda daya Adamu ne waja'ala minha zawjaha Hawwa cewa yayin da suke haihuwa kullun suka tashi haihuwa sai dan ya zamanto ya mutu wai sai shi dan ya zo musu ya suranta musu cewa idan sun haifi dan su sa masa Abdul Harith shi kuma Al Harith shine shaydan wato su sa masa wato bawan sa idan suka sa masa wannan sunan zai rayu da suka yi sai ya rayu saboda haka sai shaydan ya zamar da su suka yi shirka Allah ya tsare annabawa ba sa shirka mustahili ne ga annabi ya shirka annabi Adam kuma annabi ne ya tabbata annabi Adam annabi ne saboda haka wannan kissa ce munkara dan haka malamai suka yi inkarin ta daga cikin manyan da suka yi inkarin ta akwai Imam Al-Hasan Al-Basri yayi inkarin ta yace ba zai yi ba wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suka samu a cikin ahlul kitab cikin tafan ahlul kitab suke riwayar su wanda bai halatta a riwayar sa ba dan haka Al-Imam Ibn Kathir yace akhbaruhum ala thalathati aqsam labarukan da suke zuwa daga ahlul kitab daga tafan bani Isra'il kashi uku ne minha ma alimna sihhatahu daga ciki akwai wanda mun san ingancin sa بما دل عليه الدليل من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ده ابن ده دليل يتبتر ده شيء a cikin alqur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ومنها ما علمنا كذبه daga ciki akwai wanda muka san cewa ƙarya ne بما دل على خلافه من الكتاب والسنه ايضا ده abin da ya nuni akan sabanin sa a cikin alqur'ani da sunna ومنها ما هو مسكوت عنه daga ciki akwai wanda yake abu ne wanda an yi shiru akan shin ya dace da abin da ke cikin alkitab wa sunna ko bai dace ba وهو المأذون في روايته تو wannan shine ake izini ai riwayar sa bi qaulihi alayhi salatu wassalam da fadin annabi sallallahu alayhi wasallam hadithu an bani isra'ila wala haraj kuyi riwaya daga bani isra'ila babu laifi wa huwa alladhi la yusaddaq wala yukaththab shine wanda ba a gaskata shi ba a karyata shi kuma yawanci hukunci bai rataye da shi ba shine kamar sunan karan ashabul kahfi alal misali me sunan sa ko kuma wace irin bishiya ce aka hana annabi Adam ya ci ta me sunan wace irin bishiya ce magarya ce dawa ce alkama ce to in riwayar ta zo daga cikin bani Isra'ila wannan ba komai ka iya fada saboda ba shi da wani alaka da wani abu na imani na wani abu na akida ko na hukunci to amma abinda kamar wannan kissa da za a ce annabin Allah yayi shirka to wannan ya saba da alkitabu was sunna saboda mun san annabin Allah ma'asumi ne daga yin shirka ko daga kaba'irul dhunub dan haka al-imam ibn kathir ya ce wa hadha al-athar wannan labarin da aka ruwaito huwa min al-qism al-thani yana daga cikin kaso na biyu wato wanda yake al-qur'ani da sunna sun nuna abin da yake saba masa dan haka imam ibn kathir ya rinjaye da waɗanda suke cewa wannan abin da ake nufi wato ishara ne ga mushrikai mushrikai waɗanda yake sun san Allah ya halicce su daga uwa da uba kuma uwar nan ta zo daga jinsin uban wato mutum ce yar adam kamar uban kuma da tai ciki ga yanda cikin nata yake mai sauki wajen ɗauka yayin da yayi nauyi suka koma suna roƙon Allah Allah ya amsa addu'ar su amma suka butulce ma Allah saboda haka wannan wato wa'azi ne ga masu shirka da isha da kuma bayani akan butulcin mushrikai dan haka wannan shine ya wajaba a dauki ma'anar ayar akai ba kissoshi da aka ruwaito ba waɗanda suke ba su da asali a cikin alkitabu was sunna na'am Allah ya ce ayu shirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun shin suna yin shirka da abinda bai halicci komai ba kuma su ne ababan halitta su waɗanda suke shirka su waɗanda wato suke bauta ma dunguma kan su ne waɗanda ake halitta kamar yanda ummu sulaim yayin da abu talha yake santa da aure shi yana mushriki ita kuma ta musulunta sai a farkon wanda suka musulunta tazo yazo ce yana so ta aure shi tace a shi mushriki ne ba za ta aure shi ba sai dai in ya musulunta shi kuma yace ba zai bar addini iyaye da kakanni ba ya sake zuwa sai ta amfani sai ta ce masa ya aba talha yanzu gowa kan da kuke bauta ma ba bawan gidan suwa ne shine yake sassaka muku shi ba yace to ya zaka bauta ma wannan shine kamar yadda annabi ibrahim yace masa ata'buduna ma tanhitun za ku bauta ma abinda ku ne kuka sassaka shi wani bawa wani kafinta ne a madina wani bawa ne na wata wani gidan mutanen ansar a madina shine yake sassaka gumaka tace gunkin abinda kuke bauta ma fa wani fa shine fa yake shine yake sassaka muku shi yanzu za ku bauta to wannan shine farkon shigar imani a cikin zuciyar abu talha ya musulunta to shine Allah yake wannan jumla ce itiradiya kitabi ga musulmi mun cewa ku musulmi ku duba ku gani waɗannan mushrikan da suke shirka suna yin shirka da abin da yake bai halicci komai ba kamar yadda Allah ta'ala yake ce innal ladina ta'buduna min dunihi lan yakhluqu dhubaba walau ijtama'u la wanda kuke bauta ma ba Allah ba basu halicci kuda ba walau ijtama'u la da koda sun hadu kansu halicci kuda ba za su iya ba ayi si conference wato wani yazo shine mai ilimin halittar fukafiki wani yazo shine mai ilimin halittar kafa wani yazo shine mai ilimin halittar ido duk su hadu kansu halicci kuda ba za su yi ba ka taba ji an halicci kuda a laboratory shi yasa za ka ga suna ce maka hayaniya idan sun yi da aka yi joli sunanta doli ko idoli wanda aka ce an je an yanko wani bangare na jikin uwa aka hada da wani bangare na jikinta ba a samu wani bangare na jikin uba ba aka je a laboratory shikenan sai gashi an samu akuya aka tsaya mata doli wato sun halicci akuya sun halicci akuya abinda suke so su nuna kenan cewa sun yi halitta to wannan kuma su wanda suke science sun san kanta duk ƙaryar banza ce, amma abinda ake faɗa a cikin gidajen kafafun yaɗa labarai wanda yake ba wato wanda suke kawo haƙiƙani na ilimi ba na bincike da bayanai da abinda su kansu masu ilimin suka sani, to nan wajen ba a faɗan wannan, can za a je a faɗa haƙiƙan kan cewa ba su da ilimin su gajiyayyu ne. Amma yayin da za a gaya mutane don a ruɗe su sai a ce an bin yi halitta, to Allah ta'ala ku ya kore halitta ga waɗanda suke ga wani in ba Allah ba. Allah ya ce su ne kuma wanda yake wahum yukhlaqun, su ake halitta kamar yadda muka gani. Wala yastati'una lahum nasra, ba su da ikon taimako a gare su. Wala anfusahum yansurun, kuma ba sa taimakon kawo kansu. Wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min, da kuda zai zo ya dauke wani abu daga wajen gunkin ba za su iya kamo shi su kwace ba. Kun san ana zuba ruwan dabino a jikin gunki a ce gashi nan ka sha, a zuba ruwan dabino a jikinsa narkakken dabino, sai kuda ya zo ya kwace, kuda sai ya zo ya sha ya sha ya sha ya tafi, to kai gunki an sace maka abinka, me yasa ba za ka kwato daga wajen kuda ba, ko ka hana kudan ya sauka? Shine wala anfusahum yansurun, ba za su taimaki kawo kansu ba. An ruwaito wata kisa wadda Ibn Kathir ya kawo a cikin sira cewa Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamal da Mu'adh ibn Jabal su biyu daga cikin ansar, suna daga cikin wanda suka musulunta na farko kuma samari ne. Babban su Amr ibn al-Jamal ɗaya daga cikin manyan ansar yana da gunki a cikin gida wanda yake bauta ma, idan dare yayi sai su zo da dare, wato zai zo ya wanke shi ya shafa masa turare ya bubbuda masa turare. Su Mu'adhu da daddare sai su zo sai su tittila masa kura, su tittila masa kaza, su ɗauko shara su zuba masa, sannan su zo su je su kwaso najasa kashin kare su shashafa masa. Sai ya zo ya gane ce, ah gunki, waye maka haka? Sai ya ɗauko takobi ya sa masa, ce intasir, ka kare kanka cikin dare, duk wanda ya zo zai maka haka ka ɗauki takobi ka sare shi. Kashe gari sai ya zo ya sake ganin an masa haka, ga takobi a zaune yana na yanda yake, ba na ce ka taimaki kanka ba, me yasa baka taimaki kanka ba? To har dai ana cikin haka, su Mu'adh sai ran nan da daddare sai suka zo suka ɗauki gunkin nan suka ɗaure shi da suka samu wani mushen kare suka ɗaure shi suka haɗa shi tare da karen suka ɗaure shi suka jefa shi a cikin rijiya suka bar igiyar yanda zai gani. Da ya zo ya ga igiya ta taho daga inda gunki yake sai ya biyo ta, ya zo ya janyo ta, sai ya ga gunki tare da kare a ɗaure, ya ce kai da kai Allahn gaskiya ne, da kai Allahn gaskiya ne, ba za a haɗa ka da mushen kare ba, tare a cikin igiya guda a jefa ku tare. Saboda haka shi ne dalilin da ya musulunta, shi ne wala anfusahum, ba za su taimaki kawo kansu ba. Kuma wannan wato nuna wautar hankalin masu shirka ne, nuna wautar hankalin masu yin shirka ne. Allah ta'ala ya ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum, idan kuka kira su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum, ba za su bi ku ba. Sawa'un alaykum ad'awtumuhum am antum samitun, daidai ne a gare ku ko kun kira su ko kuma ku masu yin shiru ne ba ku kira su ba, duk ɗaya ne. Saboda idan kun kira su ba za su amsa ba, in ma ba ku kira su ba ba za su amsa ba, dan su ba masu magana ba ne. Allah ta'ala ya ce innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum, waɗanda kuke bauta ma, waɗanda kuke kira, nan an yi amfani da tad'una addu'a, saboda addu'a huwal ibada, wanda kuke bauta kuma wannan shine galibin addu'a, shine galibin ibadar gumaka, su je su yi addu'a gare su, su ce ka ba mu da nagari, ka ba mu damuna mai albarka. Allah ya ce waɗanda kuke kira na ibada, ibadun amsalukum, bayi ne tamkarku, fad'uuhum, ku kirawo su, falyastajibu lakum, su amsa muku in kuntum sadiqin, in ku masu gaskiya ne, ku kira su mana su amsa muku in ku masu gaskiya ne. Sun daga shi nan za su kira su ba za su amsa ba, domin ba su da bakin da za su yi magana, kuma su kira su kansu yaye musu in suna da iko ba za su amsa ba. Bal yayin da tsanani yayi tsanani, bal laman tad'una illa iyya, waɗanda kuke kira ba Allah ba sai su bata gare ku, sai shi kadai shi za ku kirawo. Sai ka ga ma yayin da suke cikin jirgin ruwa ambaliya, igiyar ruwa ta zo za ta kifar da jirgin ruwa, ana cewa a rage nauyin jirgin ruwa, a rage nauyin jirgin ruwa, farkon wanda za a soma nema su ne gumaka, kiraren gumaka, sai a jefar da su cikin ruwa. To kuma wanda yake shi ne abin kira ya tsirar da ku, kuma shi ne ake halakarwa, to amma haka suke yi, sai su koma su rasa wanda za su kirawo sai Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, idan suka hau kwale-kwale sai su kirawo Allah masu tsarkake addini a gare shi a gare shi falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid, yayin da suka Allah madaukakin sarki ya tsire ya tsirar da su suka dawo kan tudu fa idahum yushrikun, sai ga suna shirka da Allah jalla wa ala. To nan wannan yana daga cikin amru ta'jiz, wato umarni ne na gaza, wato na gajiyarwa. Wato in dai da gaske kuke yi ko masu gaskiya ne cewa iyayen giji ne, to ku kirawo su su amsa muku, shine ake cewa amru ta'jiz. Kamar a ce ne ka hau sama, kamar yanda Allah ta'ala yake cewa man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yadhib. Wannan amru ta'jiz ne, wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira, to ya ziraro igiya daga sama, sannan ya yanke igiya, wato ya shaƙe kansa da igiya, sannan ya yanke igiyar. Falyanzur, ya duba ya gani kaidin nasa zai tafi da abin da yake ciki na bakin ciki na ganin, wato Allah yana taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam, kashe kansa zai mutuwa zai. Amma wannan ba zai hana Allah ya rinka taimakon annabi ba, kuma ba zai tafi da wannan bakin cikin da yake ba cewa Allah yana taimakon annabi, sai dai ya mutu da wannan bakin cikin. To wannan shine amru ta'jiz, wato in dai daga cikin kuke roƙe su su amsa muku in ku masu gaskiya ne. Na'am. Allah ta'ala ya ci gaba da kawo hujjoji da yake nuna, wato a bata wanda yake bayyananne na tafarkin masu shirka masu bautar gumaka. Allah ya ce alahum arjulun yamshuna biha, gumakan da suke bauta ma ba Allah ba, shin suna da kafafu ne da suke tafiya da su? Am lahum aydin yabtishuna biha, ko suna da hannaye, ko suna da hannuwa da suke rike abubuwa da su? Am lahum a'yunun yubsiruna biha, ko suna da idanu da suke gani da su? Am lahum adhanun yasma'una biha, ko suna da kunnuwa da suke jin magana da su? Wulidu shuraka'akum, Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ce ne ya rasulullah, ud'u shuraka'akum, ku roki wato gumakan naku, thumma kiduni, sannan ku yi min kaidi, wato ku yi min mummunan tanadi, wala fala tunzirun, kada kuma ku saurara mu, wato idan dai gumakan naku gumaka ne masu iko akan su cutar da ni, to ku je ku kira su kan su cuce ni, kuma kuma ku haɗu da su ku yi min kaidi, ku yi min mummunan shiri, ku halaka ni, duk abin da za ku yi min ku yi min tare da haɗa baki da gumakan naku, kada ku saurara mu. Wannan kalubale ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu, kamar yanda annabi Hud ya ce musu da suka ce masa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Yayin da ya ce ma mutanensa, yayin da suka bashi tsoro da kan cewa mu dai muna gani iyayen gijinmu ne, gumakan mu su ne suka taɓe ka da suka same ka da taɓin hankali, ya ce ina shaidan muku da Allah, kuma ku shaida cewa ni na barranta daga abin da kuke bauta ma, ba kuke shirka da shi ba Allah ba, in banda Allah shi kadai nake bauta ma. San ya ce fakiduni jami'an, ku yi min kaidi gabaki ɗayanku, wato da ku fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, wannan annabi Nuhu ne shi ma ya faɗi kwakwatan kwacinsa annabi annabi Hudu cewa yi fakiduni jami'an ku yi min kaigi ga baki ɗayanku sun malatun birun kada ku saurara mu ya ce shi ya dogara ga Allah annabi Nuhu kuma ya ce fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu ilayya wa la tunzirun ku hada al'amarinku da ku da shuraka da ku da gumakan naku sannan ku yi hukuncin kisa a gare ni kada ku saurara mu irin wannan kalubale haka annabawa suka yi kuma haka Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mushrikai ud'u shuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun sannan ku yi min kaidi kada ku saurara mu inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab majibincin lamarina wanda yake shine mai ikon ya kawo ya bani dukkan amfani ya kawar da dukkan sharri daga gare ni shine Allah alladhi nazzala alkitab wanda ya sassaukar da littafi wato ba kawai wannan littafin ya saukar ba shi ya saukar da attaura shi ya saukar da linjila kuma duk a cikin su akwai wannan bara'a daga shirka wa huwa yatawalla salihin shi Allah shine majibincin salihai kuma ka duba ka gani salihan bayi waɗanne ne waɗanda wato mushrikai da gumaka suka samu tafarkin wato cuta a kansu babu ga annabi Nuhu nan mun ji ga annabi Hud nan mun ji bayan da suka yi da su to haka ma sauran salihai baya wanda ya isa ya cuce su saboda gaskiyar tawakkali ga Allah haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai sun cuce shi ba yayin da suka ce abin ya ishe su suka tattara gabaki ɗaya suka ce za su yi masa wato ɗauka wato sara ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa musu zubacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana zuba musu turɓaya a kansu suka tashi domin su ga iyakar kunya kenan wanda suka fito an kawo zarata wanda su ne waɗanda yake za su gama da shi sai ga zaratan nasu sun zamanto an zuba musu ƙasa a kai kasan babu wulaƙanci irin a zuba maka ƙasa a kan kanka wato idan da kuna da ikon ku har ku cutar da wani ku kare kanku daga yazo ya sa muku wulaƙanci mana shine ya tittila musu kura ya zuba musu ƙasa ya bi su ya wuce to haka sunnar Allah take shi yasa wannan shine tawakkali inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin yana daga cikin ولد أشر ويناد كتكم مقول القول دع الله يتشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا كتشيكما ولينا حقيقة ولينا شيني الله واندي سوكد للتاكي أتكين توصلي دا وانا صفة الله الذي نزل الكتاب واندي سوكد للتاكي أكوي توصلي دا كلمو من الله جل وعلا كن سينا دا كتكين أبن دا النبي صلى الله عليه وسلم يكي توصلي دا شي داوة يتشي إذا متين يزونا أوجي yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khala zai har ya bar wannan wajen ba abin da zai cuce shi wajen kariya kalmomin Allah babu kamar su kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yima Hassan da Hussein tofi na neman kariya da waɗannan kalmomin na Allah a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun yana yima Hassan da Hussein isti'aza da wannan ka gani yayi da kalimatullahi saboda ka in tsari kake nema kai tsari da kalmomin Allah to shi yasa kuma ya dace da ai tawassuli da Allah da sifarsa cewa shine ya saukar da littafi wanda a ciki kalmomin Allah su to kalmomin Allah tsari ne to bal kalmomin Allah tsari ne kuma sifar Allah ne saboda haka Allah da ya saukar da kalmomi Allah mai wannan sifar ta kalmominsa shine wato ya cancanta a nemi tsarinsa kuma shine majibincin lamarin salihai والذين تدعون من دونه اما waɗanda kuke kira ba shi ba la yastati'una nasrakum ba su da ikon taimakon ku wala anfusuhum yansurun kuma su ba masu taimakon kawo kansu bane wannan an karrara an maimaita domin a tabbatar da takririn wannan na nuna gajiyawar su da kasawar su wanda yake duk waɗannan hujjoji ne bayyananu akan bacin harkar shirka wato hanyar shirka kan cewa bata amfanin komai ga masu yinta وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا إن كنتم تدعوهم إلى الشريعة بازاسو سوراريكو با بازاسو جبا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون سيكا غنسو سنة كلو يزوى غريكا أما سنة باسا غني قالت دي أن يمسو إدو حسنا غني كذا كوني إدو كون هذا إدو دسو أما أكوي حس كان غني باسا غنو كومي دوم باب ري باب ري تسمو رحكا وند باشي بري تيا يا زائي أبن دسيني ريني يكي إيه domin mere shine mai iya motsi mere shine mai iya miƙawa mere shine mai iya karɓa mere shine mai ji to waɗannan kuwa rashin ransu a bayyane yake domin ba sa gani. Na'am. Hudil afwa, kai riko da afwa, wato idan ka bayyana musu waɗannan hujjojin sun ci gaba da jayayya gare ka, to ya Rasulullah hudil afwa, kai riko da afwa. Wa amur bil urfi, kai umarni da abin da yake sananne ne kyakkyawa. Wa a'rid anil jahili, ka kau da kai gabarin masu wauta. Wannan su ne majami'u makarimil akhlaq, shine kyakkyawan ɗabi'u, matuƙa ƙolin kyakkyawan ɗabi'u kenan. Khudil afwa, wato kai afwa. Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda huɗu ina rantsewa a kansu kuma ku kiyaye su. Allah bai taɓa ƙarawa mutum wani abu ba yayin da ya yi afwa sai izza. Saboda ka san yayin da mutum yake afwa za a ce mutane fa yau an maka ka kyale, yau an maka ka kau da kai, sai a maida kai juji. Kullum kowa ya zo ya taka ka, dole ka nuna mutane kan cewa kai ma fa ba kyalle ba ne. To wannan wahayi shaitan ne. Allah baya ƙara ma mutum yayin da yake afuwa, komai yawan afuwarsa sai izza. Allah yana ƙara ma mutum izza ne da afuwa. Kuma Allah maɗaukakin sarki baya ƙara ma mutum da tawali'u face ɗaukaka, yayin da mutum yake ƙasƙantar da kansa. Yayin da aka zo ana bayyana kai, kai kuma ka ɓoye kanka, kai ba kowa ba ne. To lokacin nan Allah zai baka ɗaukaka a cikin mutane. Kuma Allah maɗaukakin sarki bai ƙara ma mutum da roƙo ba da tambaya face ƙasƙanci, face wato talauci. Yayin da mutum kullum yake ta roƙo, to sai Allah ya ƙara masa talauci. Sannan wane ne na huɗun? Na'am. Na'am, Allah maɗaukakin sarki bai ƙara ma mutum wani abu ba da sadaka face wadata. Ma'ana ƙasa malum min sadaka shine ma na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Farkon abu tukuna da yake cewa wannan haƙa'iq ne, ku kiyaye su. Ma'ana ƙasa malum min sadaka, dukiya bata tawaya ba saboda sadaka. Dukiya bata raguwa saboda ba za a ce a wayo ga kuɗi sadaka ta cinye shi ba. Domin yayin da mutum yake sadaka, Allah zai ƙara. Allah zai baka mai maiwa, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mala'iku guda biyu da kowannen su yake addu'a kullun da safe. Allah ka bama mai bayarwa saboda kai, ka bashi maiwa. Wani kuma yana mai addu'a, Allah ka bama mai rikewa ya hana haƙƙin Allah, ka bashi halakar dukiya. Saboda haka kaga kenan dukiya ba za ta ragu ba daga sadaka. Saboda haka Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam kai riko da afwa, kai umarni da kyakkyawa. Abinda yake al'urf shine al-ma'ruf, abinda yake sananne ne kyansa. Ya zama to shine abin da kake umarni da shi, ka kauda kai daga masu wauta. Abdullahi bin Mas'ud wajen tafsirin wannan aya yace mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi akan wannan aya, sai mala'ika Jibril ya bashi tafsiri yace inna Allaha ya'muruka an ta'fuwa amman zalamak, Allah yana umartarka da kai afwa ga wanda ya cuce ka, ga wanda ya cuce ka. Wa an tu'tiya man mana'aka, wanda ya hana ka kai ka bashi. Wa an tasila man qata'aka, wanda ya yanke zumunci da alaka da kai, kai ka sadar da shi. Ce haka kawai fa, muna abokina ne, muna tare kullun, amma wai yace wai wai haka kawai ya rufe ni, ba zai mun magana ba. In naje ina yi masa magana naji tsoro kenan, a bani ruwan kutare, ba zan yi haka ba. Ina wanda ya yanke maka shine zaka, lokacin ne kake mai sadar zumunci. Sadar zumunta ba shine in mutum yana sadar zumunta kai ma ka sadar zumuntarsa ba. Shine yayin da aka yanke ba a alaka da kai, kai kuma ka je ka nema ka sadar da wannan zumuntan. Shi yasa wannan abu ne aziz, ne tsanani ne, sai an yi da gaske, sai an yaki da zuci ake iya yi. Shi yasa wataran da amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab yana sarkin musulmi to sai wani daga cikin ƴan majalisarsa al-Hurr bin Qais dan uwansa yazo daga ƙauye sai ce naga kana da fuska a wajen amirul mu'minin da Allah ke min izini ni ma in je wajen sa dan in gaishe shi in ga masa bukatata sai ya kyale shi mutumin yana shigowa sai ya ce in amirul mu'minin ka hana mu irin kyautar da ya kamata a yi mana kuma hukunci ma baka yi adalci ba sayyidina Umar ya fusata ka san shi kakkarfa ne ya tashi zai gama da shi sai Hurr bin Qais yace ya amirul mu'minin inna Allah yaqulu li nabiyhi khudil afwa mur bil urf wa arid anil jahilin sai ya karanta masa wannan aya yace Allah ya ce ma annabinsa kai riko da afwa kai umarni da kyakkyawa ka kauda kai daga masu jahilci wa inna hadha la min al jahilin wannan yana daga cikin masu jahilai masu wauta sai sayyidina Umar ya tsaya kamar an zuba masa ruwan sanyi ibnu abbas da ya ruwaito hadisi yace wa kana umar waqafan inda kitabillah umar ya kasance mai tsananin tsayuwa ne a wajen littafin Allah akwai wata kissa da al-qurtubi ya kawo shi yasa ma nazo da tafsirin qurtubi yau dan in karanta muku abin gwanin ban sha'awa Isam ibn Talq ibn al-Mustalib yace dakhaltu al-Madinah fara'aytu al-Hasan ibn Ali alayhi as-salam na shiga Madina nazo Madina sai naga Hasan ibn Ali wato lokacin kenan kaga sayyidina Hasan lokacin da yazo Madina bayan ya bayar da yayi tanazuri da mulki ga Muawiya ya bar Kufa fa ajabani samtuhu wa husnu ruwa'ihi sai wato nutsuwarsa da kyakkyawar ganinsa mandarinsa sai wato sai ya kayatar da ni fa athara minni al-hasad sai hasada sai ta tashi a cikin zuciyata ta yaya saboda me ma kana yujinnuhu sadri li abihi min al-bughd saboda kiyayya da nake da ita ga mahaifinsa dan ɗan sham ne kun san ɗan sham sun yaki da sayyidina Ali mabiya Muawiya suna matukar kiyayya da sayyidina Ali to wannan kiyayya ta sayyidina Ali sai ta kai zuwa ga Hassan duk irin nutsuwar da ya gani da kyankama ka san sayyidina Hassan ba wanda ya kama da Annabi sallallahu alaihi wasallam irin Hassan wani mutum ya zo wajen Ibn Abbas ya ce ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ya ce sifanta min shi sai ya ce kamar Hasan ibn Ali ya ce shi ka gani to ka san kuwa matukar kyau kenan to da ya ga wannan sai ya ga ce ta yaya za a yi saboda kiyayyar da yake masa sayyidina Ali sai ta taba shi ma kansa Hasan din zan karanta mana fassara kawai saboda kurewar lokaci ba zan karanta nassin larabcin ba sai na ce masa kai ne dan Abi Talib ya ce eh sai na isa matuka wajen zagin iyayensa sai ya kalle ni kallon mai jin tausayi mai jin kai yana tausayina sun maƙala sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin har inda yazo fa idahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum wato innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun ya tsaya zuwa wannan sannan sai ya ce mun sai ya ce dan saurara ka dan astaghfirullah li wa lak Allah ya gafarta min ya gafarta maka kai da ka zo ka nemi taimakon mu sai mu taimaka maka da ka nemi mu sauke ka sai mu baka masauki da ka nemi mu shiryar da kai mu saka a hanya sai mu saka a hanya sai ya ga alamar cewa nayi nadama inji shi Isam yace sai Hassan ya ga alamar nayi nadama akan abin da ya samu akan abin da ne na rashin adalci sai yace la tatriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim babu laifi a gare ku Allah zai gafarta muku a wannan raya ya kawo magana annabi Yusuf ga ƴan uwansa yace amin ahli shami anta yace kai dan mutanen sham ne yace eh sai nace eh sai yace shinshinatun a'rifuha min ahzami yace wato ke tsohuwar kiyayya ce na riga na gane ta yace hayyakallahu wa bayyak sai ya gaishe shi da gaiso su ta laraba har yanzu yana daga cikin lahajar saudiya da suke wajen gaisuwa wannan kalmar hayyakallahu wa bayyak wa afaka wa adak ya bashi ya masa addu'o'i na Allah ya masa ya bashi lafiya da sauransu yace ka gaya mun duk bukatunka da abinda duk yazo maka zaka same mu ne muka fi matsayi wajen biya maka bukata fiye da yanda kake tsammani insha Allah sai Islam yace wato sai kasa ta takura a gare ni naji kamar ma ina ma a ce kasa ta nitse wato ta dare na nitse a cikin ta saboda kunya sannan sai na sulale na barshi ba tare da na nemi izini ba a cikin ba a bayan ƙasa ba wanda nake so a bayan ƙasa kamar sa to kaga jaza'in aiki da wannan ayar kenan aiki da alqur'ani to kuma kaga irin tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam mu duba mu gani yanda Allah ta'ala ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wannan ya kawo ni yayin da yake gaya masa ga abin da zai fuskanci mushrikai da shi na wato bayyana bacin hanyar su. To amma in sun ci gaba basu wato basu shirye ba, to kai fudil afwa, kai musu afwa dan jahilai ne. Wa amur bil urfi, kai umarni da kyakkyawa. Wa arif anil mushrikin, ka kawo da kai daga masu wauta, kada kai wauta tare da su. Kaga dan jahiliya su me suke cewa dangane da masu wauta, sai su ce la yajhalan ahadun alaina fa najhal fawqa jahlil jahilina, kada ai mana wauta sai mu yi wauta fiye da wautar wawaye. Wato in ashariya ce sai mun yi ashariya da ta fita ku, to ba haka ake so ba, shine maganin wauta ba. Al-i'rab shine kun ga bambanci tsakanin jahiliya da musulunci. Jahiliya sai su ce idan ashar ce in kai ɗaya mu za mu zo maka da dubu, to shine jahiliya. Wato sai mu sanya ka kai shuru, domin in kana takama da wauta ne to mun fi ka wauta, in kana takama da hauka ne mun fi ka hauka. To wannan jahiliya ce, to ba shine maganin wauta da hauka ba. Maganin wauta da hauka, wa a'rid anil jahilin, ka kauda kai daga jahilai. Ka duba ka gani, yayin da aka zo ana zagin mutum sai ya tashi ya ce da mu za ka yi, sai shi kafin maimakon zagi shi dan ba ma zai yi, da za a ɗauki hotonsa a nuna masa, ya za ka kasance, ya za ka gan shi, zai kunyar a ce an zo, a ce haka nake, a ce haka nake, domin lokacin nan shaitan ne yake iza shi. To Allah ta'ala ya ce in wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah, idan waswasi ya same ka daga shaitan to ka nemi tsarin Allah. Innahu sami'un alim, Allah shine mai ji shine mai gani. Wato kenan an-nazgh shine wato wato kamar yanda ake madabba kaimi da tsikari a tsikarin mutum, to haka shaitan yake ma dan adam. Kamar yanda kana kan abun hawa zaka cike shi da kaimi, doki ko jaki ka cike shi sai ya tafiya, to shaitan haka yake ma dan adam, cikarsa yake yi yana iza shi kan ya je. To Allah ya shine ya kamanta wannan, kamar yanda kake madabba kana cikarta tana tafiya, haka shaitan yake mata, yayin da ya tsara ka kan ya batar da kai sai ya rinka cakarka ka je kai abu, ka ji kamar tura ka ake yi, kai ashar, kai fada, kai duk abu na rashin mutunci, mu za a sai mun nuna muku mun fi kowa ma rashin mutunci. Shaitan ne yake ta iza ka a wannan. To Allah ya ce idan wannan ya zo maka daga shaitan, fasta'id billah, ka nemi tsarin Allah. Wato sha'anin shaitan ba wasa ba ne, sai Allah. Kada ku yi sake da sha'anin shaitan, kada ka ce ai kai ka fi ƙarfin shaitan, ka fi ƙarfin waswasi. Allah cewa fasta'id billah, ka nemi tsarin Allah, wato kai isti'aza. Shi yasa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗansu suna ta faɗa da junansu, ya ce na san kalma da ɗaya daga cikinsu zai faɗa abinda yake samu zai tafi masa. Jijiyarsa ta kumbura nan wajen. Sannan wani ya sauri ya je ya gaya masa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai ce to kana tsammanin ni wawa ne, wato ba zan yi aiki da abin da ya faɗa ba? Ya ce shi ne cewa da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wani abin da ke tare da shi zai tafi masa. Saboda haka shi yasa ake so yayin da mutum ya yi fushi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, saboda abu ne wanda yake daga shaitan. Kuma yayin da shaitan yake iza ka da waswasin saban Allah, kai isti'ada, kada ka ce za ka dogara da ƙarfinka ko da mujahadarka ko da basirarka. Fasta'id billah, ka nemi tsarin Allah. Innahu sami'un alim, shi mai ji ne mai gani, shi yasa mai sani. Shi yasa kuma aka sunnata mana wajen yin isti'ada a ƙara da as-sami'ul alim, kamar yanda ya zo a hadisin Ma'aqil ibn Yasar wanda ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Shi yasa saboda al-Qur'ani ya nuna tawassuli da waɗannan sifofi na Allah wajen neman tsarin Allah daga waswasin shaitan. Innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun, waɗanda suke ji tsoron Allah idan wato waswasi ya zo ya shafe su ya taba su daga shaitan, tadhakkaru, sai su fadaka, ai sai su samu tadhkiri, sai su wa'aztu. Fa idha hum mubsirun, sai ga su suna masu basira da cewa wannan abin daga shaitan ne. Wato tadhakkaru, sai su tuna isti'aza, su tuna Allah, sai su ce a'udhu billahi minash shaitani. Wato wannan shine daidana, shine al'adar masu taqwa, hatta a cikin wanda suka gabata daga cikin al'umomi, cewa yayin da shaitan waswasi ya same su, yayin da bayin Allah nagari in waswasi ya same su, nan da nan sai su fadaka, sai su wato kamar wato sun farka ne daga bacci, sai su yi isti'aza. Daga sun yi wannan kuma fa idahum mubsirun, sai ga suna masu basira, kuma ya yaye musu, suna ganin cewa wannan waswasin shaitan ne, wannan daga shaitan yake. Saboda haka sun tsira, domin yayin da suka gane suke nemi tsarin Allah shikenan sun tsira daga kaidin shaytan an kamanta waswasin shaytan da at-ta'if idza ja'ahum ta'if idza massahum ta'if at-ta'if shine wanda yake zuwa yana so ya shiga gida an hana shi ba a bashi izini ba tukuna saboda haka sai ta kewayawa ya gani ta ina zai ji an amsa ya ta ina zai ji an bashi izini ya shigo ta ina zai ji an ce wane ne ta ina zai ji an yi ansa yana ta kewayawa to haka shaytan yake yi ya ta kewayawa da zuciya ga ta ina zai shiga ta ina zai shiga har sai ya samu wajen shiga sai ya shiga ana ce mata waswa ana ce masa waswasa ana ce mata hamza ana ce mata nazga duk waɗannan yazo a cikin alqur'ani wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun ɗan uwan shaydan kuwa ɗan uwan shaydan waɗanda suke wato sun daura ayin uwantaka da kulsun kullanta zumunci da shaydan yamuddunahum fil ghayy shaydanu suna taimakon su a cikin bata suna tura su suna karfafa suna taimakon su a cikin bata thumma la yuqsirun sannan ba sa takaita daga taimakon su a cikin bata shine yanda zaka ga wato wanda suka kulla abokantaka daga shaytan kamar alal misali wanda suka dauki tafarkin bin sha'awa duk abin da suke so sai sun yi sai kaga tun daga sha'awar mata waɗanda suke na banza ba nasu ba sai sun kai ya zuwa ga kuma ba abin da suke so irin su nemi a cikin matan ma sai mai aure za su nema suna auren mara aure waɗansu suna nan masifar ta kai musu da masifa su ba sa sha'awar neman wata mace in ba ni aure ba kaji wannan bala'i wani kuma sha'awar ta kai a cikin masu auren ma ba wanda yake so in ba matar makwabcinsa ba to shaydan kenan sai ta zura su sai kaga ya kai ga cewa yau ya wayi gari ba wanda yake so in ba wanda take yar uwarsa ta jini ba ko yarsa ko uwarsa ko makamancin wannan dan uwan shaydan kenan shi zaka ga kan cewa sun kai har lokacin da ba abin da suke so ma sai dai su je su lalata da dabba to domin shaydan bai san iyaka ba shaydan bai san iyaka ba wajen muni wajen alfasha alfasha shine abin da rai baya so duk abin da za ku ji yanzu ba shi ana faɗa ba ana ta girgiza kai saboda me saboda abu ne wanda yake dabi'a ba ta san sa kun ki shi idan ce ma'anar ba alfasha kenan ce tir ana faɗa maka to shaydan duk irin yanda kake tsammanin abu mummuna ne ya fi ka sanin muni ya fi ka sai ka kafe da nan wajen a cikin muni ba ka gani inda ake kawo masu bautar shaydan irin yanda suke akama ka ga mutum ya sa fuska launi irin 11 a fuskarsa saboda haka shaydan yake so ya ganshi mummuna haka shaydan yake so ya ganshi saboda shi mummuna ne shi yasa ma in kana so ka sifanta abu da muni sai a sifanta shi da shaydan kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta bishiyar yar jahannama tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin furan wannan bishiya kamar kawukan shaydanu ne wato amuni saboda shaydan haka yake mummuna ne ka duba ga yan bori yanda shaydan yake musu bori idan shaydan ya hau kansu ya wato ya sallada kansa akan su ya shiga ya jirkita musu kama kaga ya mugusta kamar su ya muzunta musu kama saboda asali shaydan haka yake to shine an Allah yake ga mana wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun sannan ba ta takaitawa
wa idza ta'tuhum bi ayatin qalu lawla jabaitana qul innama attabi'u ma yuha ilayya rabbi hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun
Allah ya ce wai sai dai ku yi hakuri yau sai mun karasa surar insha Allah sauran aya uku wa idza lam ta'tihim bi aya idan baka zo musu da aya ba qalu law lajita baytaha sai su ce me yasa bai zabi irin ayar da muke so ya kawo mana bai kawo mana qul inna ma attabi'u ma yuha ilayya rabbi ce ni bana bin komai face abinda ake wahayin sa zuwa gare ni daga ubangiji na hadha basairu min rabbikum wadannan ayoyi ne masu sanya basira daga ubangijinku wa hudan kuma shari'a wa rahmatun liqaumin yu'minun da kuma rahama ga mutane wadanda suke yin imani wato mushrikai sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo musu da aya ba sun ce a zo musu da aya amma musu da dutsen safa ta zamanto zinare kowace aya suka ce ya kawo sai ya ce musu shi dai qur'ani shine ayarsa to me yasa ba zai kawo ya ce shi ayar da mutane irin wanda muke so ya zabe ta ya ce in dai shi annabin Allah ne Allah ya aika masa wannan ayar ba wai abin da suke faɗa kenan wato me yasa ba zai zabi wannan ayar da suka zaba ita zaman to aya ita ce wanda za ta sauke imani ba ai ba yanda kuke so bane kace in atabiu illa ma yuha ilayya rabbi ba abinda nake bi face abinda aka yi wahayi daga gare shi min rabbi daga ubangiji na sannan Allah ya sifanta wannan alqur'ani da wannan sifa Allah ya sifanta alqur'ani da sifofi guda uku a wannan ayar basair alqur'ani basair ne jam'un basira wato abinda yake sanya ka ga komai a bisa hakikanin sa wato alqur'ani tabarauni na ganin gaskiya tabarauni na ganin gaskiya in ka sanya shi zaka ga komai a hakikanin sa kuma alqur'ani shari'a ne kuma tabarau wato daga wajen Allah kuma yake kuma shari'a ne saboda haka duk mai neman shari'a nan zai zo kuma rahama ne sau wato nufin ihsani ne daga Allah amma ga mutane waɗanda suke masu imani wanda yake ba su da imani kuwa shi wato zai qul lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama na'am
wa idza qira al qur'an fastami'u lahu wa anfiqu la'allakum turhamun wa qul rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dun al jahri min al qawmi
Allah ya ce wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu idan aka karanta alqur'ani to ku yi sauraro ga karatun wa ansitu kunusu ku yi kawai la'allakum turhamun domin ku samu rahamar Allah wato yayin da kafire suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghawfihi kada ku saurari wannan alqur'anin kuma ku rinka wargi yayin da ake karatun ana karatun alqur'ani sai ga wani ya sanya waka ana karatun alqur'ani sai ga wani ya kawo ya ce gatanan ku ya kawo tatsuniya haka kafirai suke cewa ai to sai Allah ya ce mu mu'minai idan aka karanta alqur'ani ku saurara kuma kun saurara din kuma ku yi kawai ku nutsu yayin da suke cewa kada ku saurara kuma ku yi wargi kada ku kurin kayin wasanni ana karatun alqur'ani kuna wasa ku dauke shi ba abin sauraro ba aka san abin da mushrikai suke cewa ku ku kyale su da batar su ku ku zo ku yi wannan umarni na Allah la'allakum turhamun dan ku samu rahamar Allah saboda sauraron karatun alqur'ani akwai rahama a cikin sa domin yana ƙara imani na mu'mine in aka karanta wa mutum ayoyin alqur'ani yana ƙara masa imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abdullahi ibn mas'ud ya karanta masa alqur'ani yace a aqra alayka wa alayka unzal in karanta maka ya rasulullah bayan kai aka so kama alqur'ani yace inni uridu an asma'ahu min ghairi ina so in ji shi daga wajen wani na sannan ya karanta masa wanda ya nuna kan cewa shi kansa salawatullahi wa salamuhu alayhi yana so shi ma ya rabauta da wannan ibada ta sauraron karatun alqur'ani wannan ayar ta sauko ne umarni ga wato mutum ya saurari karatun alqur'ani ba wai yana nufin kan cewa ko yaushe kaji alqur'ani sai ka bar duk abin da kake ka saurare shi ba kamar yanda malamai waɗansu malamai suka nuna amma wannan shine wato alqur'ani haƙƙinsa ka maida kunnanka ka kasa kunnanka ka saurare shi amma yayin da ya zama to kan cewar kamar alal misali kana aiki a waje wanda ake karatun alqur'ani ba an ce sai ka bar aikin ka ba tunda an sa karatun alqur'ani musamman in baka da ikon ka ce a'a yanzu ba lokacin da za a tsaya ai wannan ibada bane sai a ce kuma ba za ka yi aikin ka ba a ka tsaya tunda gashi aya ta ce wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu abinda wannan aya take faɗa raddi ne ga mushrikai waɗansu kuma sun ce a'a wannan umarni ne na sauraron alqur'ani a cikin sallah dan haka yayin da limami yake karatu mutum zai saurari karatunsa ne an ruwaito wannan daga tabi'ai da waɗansu daga cikin sahabbai kamar Abu Huraira saboda yayin da mutum liman yake karatu in kana jin karatun alqur'ani ba za ka yi magana ba ba za ka naka karatun ba sai dai ka saurare shi kuma wannan shine mazhabar Malik rahmatullahi alaihi cewa yayin da mutum yake jin karatun alqur'ani na liman to sai ya saurara fa qira'atul imam lahu qira'a qira'an liman shine qira'a a gare shi gabaki ɗaya har da Fatiha ma ba zai yi ba wannan a bisa sabani yana da ƙarfi ƙwarai da gaske Shafi'i ya ce dole sai ya karanta Fatiha amma sauran haka riwaya a matsabar Ahmad Maliku yace a'a ba sai ya karanta Fatiha ba, karatun liman ya dauke masa karatun Fatiha. Sabanin yana da karfi kware da gaske saboda hadisai da suka nuna kan cewar za a saurara amma banda Fatiha ita sai an karanta ta. Sannan Allah ta'ala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa, ka tuna ubangijinka a cikin ranka, wato ma'ana kana kai kadai ka tuna ubangijinka, tadarruan kana mai kankan da kai a gare shi, wa khifatan kuma kana mai tsoro, wa dunal jahri min alqaul kuma koma bayan bayyanawar magana, kada kai kormato ka dauka kamarya wajen ambatan ubangijinka, bil gudumi wal asal da jijjifi shine da safiya, wal asal da kuma yammaci shine a farkon rana ka ambaci Allah, a ƙarshen rana ma ka ambaci Allah, wala takum minal ghafilin kakka zamanto cikin gafalallu wanda ba ruwan su da ambatan Allah. Wanda ya ambaci Allah da safi baya, wato wanda ya kiyaye salloli guda biyar, ya ambaci Allah da safi azkar na safi, ya ambaci Allah da daddare, kuma ya ambaci Allah daidai gurgudo a cikin wani juz'i na dare, za a sa shi a cikin masu ambatan Allah, baya cikin gafalallu. A wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin, wanda ya salla da daddare ya karanta aya 10 kacal a cikin sallar dare ta nafila, to ba za a sa shi a cikin gafalun ba. Wanda ya tsaya da aya 100 kutiba min al-qanitin, za a rubuta shi a cikin al-qanitun, wato masu nutsuwa a cikin a'ar Allah. Wanda ya karatu sallar dare da aya 1000, wato sudusun alqur'ani kenan ko, wanda ya yi da aya 1000 kutiba min al-muqantirin, za a rubuta shi min al-muqantirin, wadanda ake ba su al-qintar min al-ajr, wato yanki babban lada wanda ya fi karfin asa iyakansa, an ce misalin mafi karancinsa shine dutsen Uhud, girman ladan da Allah madaukakin sarki zai ba shi. Wannan hadisi ne sahihi. Ana an yi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tuna Allah tsakaninsa da shi kawai, wato mutum ka samu sirri tsakaninka da Allah, fi nafsika kenan, man zakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wanda ya ambace ni tsakaninsa da kansa shi kadai, Allah ya ce ni ma zan ambace shi tsakanina da kaina, wa man zakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu, wanda ya ambace ni a cikin taro zan ambace shi a cikin taron da ya fi shi, shine sai Allah ya ambaci bawa a cikin taron mala'iku da annabawa. Saboda haka sai ka ga mutum yayin da ya mutu ransa sai ga ya sadar da annaba a ce wannan shine wani ai, wannan ina kuka sani, ai Allah ne ba mu labarinka. Saboda me? Saboda ya ambaci Allah a cikin taro, ya ambaci Allah a cikin taro. Ana ma'ana ambaton Allah a cikin taro, yana daga cikin ambaton Allah a cikin taro koyarwa a majalisar zikr, wanda zaka faɗa Allah a cikin taron mutane, wa'azi yana daga ciki, sannan kuma yana daga ciki kai karatun alqur'ani a cikin taro, kamar alal misali mutane wanda za su taru suna karatun alqur'ani na darasi tsakaninsu, wannan ya karanta dina daga cikin zikrullahi fi mala'i. Kuma zikiri ana so a yi shi da wannan hai'a, nan a can an ce tabarru'an wa khufiya a cikin farkon sura inda muka karanta, ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya, ku roki Allah kuna masu kaskantar da kai kuma a boye. Nan kuma aka ce tabarru'an wa khifa, kuna masu kaskantar da kai, kuna masu jin tsoro. Al-khifa mazdari ne na khafa ya khafu, khifatan wa khawfan, wato yana ji a cikin tsoro, wato kuna zuciyarku tana raurawa, wato ambaton ya shiga zuci ba kawai a harshe ba. Duk da yake idan kai ambato da harshe kawai, ko da zuciyar bata nan, ka ci gaba da ambaton, don wani lokaci shaitan yana zuwa an ce to ai an ce ai ambato, yayin da ake ambaton Allah ka zamanto ga zuciyarka tana tsoro, gashi ni ko zuciyata ba haka take ba, sai shaitan ya sa ka bari hatta da harshen ba, kada ka yi kaidin shaitan ne. Ko da zuciyar taka bata motsuwa da ambaton Allah, ka ci gaba da yi da harshen, domin akwai alkhairi a nan, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada harshen ka ya gushe face yana danye daga ambaton Allah, da haka ambaton Allah da yake kan harshen ka zai shiga zuciyar ta zamanto tana tsoron Allah ita ma. Kuma aka ce ka yi shi dunal jahri min alqaul, ba da bayyanawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mutane suna ta ɗaukaka murya da ambaton Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arbi'u ala anfusikum, ku saurara ma kanku, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan ne, kuna kiran wanda yake makusanci yafi kusancin ɗaya daga cikinku da wato sirdin taguwarsa. Saboda haka ya kwadaitar da mutum ya rinka ambaton Allah a asirce tsakaninsa da Allah jalla wa ala. Sannan Allah ya ce innal ladina inda rabbika hakika waɗannan waɗanda suke a wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin bautar ubangijinsu wa yusabbihunahu suna yin tasbihi suna tsarkake shi walahu yasjudun kuma gare shi kadai suke yin sujada ba ga wani ba su waye wanda suke a wajen ubangijinka mala'iku kenan wato idan ku kuna cewa kada ku saurari karatun alqur'ani amma ana karatun alqur'anin ku rinka lagu ku rinka wasan banza a wajen ku rinka ba'a sai Allah ya ce to waɗanda suke a wajen Allah su ne mala'iku wanda yake sun fi ku sun fi guma kanku su ba sa girman kai wajen bautar ubangijinsu suna tasbihi a gare shi kuma gare shi suke yin sujada ba ga wani ba saboda haka wannan shine farkon wuri da ake yin sujada a tilawa alqur'ani kuma malamai sun yi ijma'i akan wannan sujada duk inda kaje an ce ayi sujada imma akwai wato motsa fushin mushrikai wa imma akwai koyi da annabawa wannan ayar ta ta motsa fushin mushrikai ne saboda suna ta inkari ga musulmi suna cewa in ana karatun alqur'ani ku rinka hayaniya kada ku saurara to ku kuma ku ci gaba in an yi karatun alqur'ani ku fadi ma kuna masu sujada saboda haka aka sai aka sa ayi sujada a nan wajen domin ba abin da yake musu ciwo cewa wato duk da abin da muke faɗa haka kuma suka ci gaba da karatun da sauraron karatun har ma ba ma kawai suna sauraron karatun ba har ma su faɗi suna masu sujada wato duk hayaniyar da muke yi da duk abin da muke yi duk ya tashi abin za kenan to haka ake so ku jefa wato ku ce ku mutu da haushinku shine hikimar yin sujada a nan wajen in ka bibiyi ayoyin malamai sun yi tattabi sun yi istiqra'i akan wajen waɗannan a wajen waɗannan ayoyi suka fitar da wannan hikima babba wanda yake wannan da shine aka rufe wannan ayar wato da girmama aka rufe wannan sura da girmama Allah jalla wa ala da nuna yanda mala'iku suke girmama Allah dan haka idan har mala'iku haka suke kai baka so ka zamanto tamkar su ba ka zamanto kai ma baka girman kai ga ibadar Allah kana yi masa tasbihi kuma kana yi masa sujada dukkan wanda yake mai gurgubin alheri a cikin sa zai so ya koyi da mala'iku wannan ba yana nufin kan cewa mala'iku sun fi annabawa bane dan an ce ka zamanto an tunatar da su da abinda mala'iku suke akai a'a an nuna kan cewar su ku da aka ba ku sifa ba ta mala'iku ba to ku zamanto kun yi yaki da zuciyar ku kun zamanto tamkar su wanda ku yi yaki har ya samu matsayi na wanda Allah ne kada ya bashi wannan matsayin ai wannan shine yafi bisa wanda yake shi hore shi ake kawai akan haka saboda haka wannan yana nuna girman matsayin mala'iku hakikatan ko shakka babu amma yana nuna kan cewar mutane za su suna da iko da su suna da iko suna da wato isti'idadi Allah ya ba su shirin da za su iya kaiwa zuwa ga wannan matsayi wanda yake matsayi ne wanda yake annabawa sun taka shi sun wuce shi domin annabawa sun fi mala'ikun Allah jalla wa ala haka kuma mu'minai su ma an shirya su da irin abinda na baye-baye na Allah wanda yake za su kai ya zuwa ga irin wannan matsayi na wani rashin girman kai ga ibadar Allah da yin tasbihi a gare shi dare da rana ba tare da kosawa ba da kuma ga yin sujada a gare shi shi kadai a cikin tauhidi hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu ladan sa abinda muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bamu ikon nisantarta Allah ya sanya mu zamanto jagora ga masu tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk